أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابك في غوة رمضان وزر من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبور إيرد أليه كنت دار بين دبير وندير إيرد عشرين دبقى غوة أكو ملادية دبور بيود عشرين دهدو الله تبارك وتعالى مكيروكو dai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira da mun sarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul zumar wanda mun sha maimaita miraran wa tikraran babban abin da take karantawa shine kowa ya san tauhidi saboda ya kare shi daga shiga azaba Allah tabaraka wa taala wanda idan aka yi tauhidin nan za a samu imani da taqwa wanda su ne kawai makamin da mutum zai rike daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai taimake shi ya zama bai shiga wuta ba idan mutum yayi sakaki bai rike su ba ya koma yayi shirka yayi sabo to mutum shi da kanshi ya yankan makanshi tikitin shiga wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu wannan shine abin da sura take ta taibat ake karin bayani akan yanda wato in dai akwai tauhidi mutum ya kalli wadannan abubuwa za su bashi mamaki kuma zai ƙara ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala an yi bayani akan tauhidin rububiyya na nuna aikace-aikace na Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda yayi da wanda muka san lokacin da wanda muke gani yanzu da wanda ma bamu gani ba nan gaba amma da ganin su ka san aikace-aikacen Allah ne to yau zamu ga wani aikin da shi ya bada labari cewa zai yi wanda wannan aiki zai ba kowa mamaki mutum ya tsaya tunani zai ƙara ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya gano cewa ashe kenan duk wani hanya ko duk wata hanya da za a bi wanda za ta raba mutum da Allah komin kyan wannan hanyar komin burgewarta komin dadinta to mutum ya ja ma kanshi wata masifa wanda ba zai iya ganin karshen ta ba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu saboda haka mu lura da waɗannan abubuwa suna da ban mamaki kuma waɗanda suke tsayuwa har a ce mutum yayi bauta yayi wata irin bauta ta ban mamaki a ce maka yau mutum yayi shekara kaza yana zaune wurin bautar Allah tabaraka wa ta'ala bai taba gajiya ba ku duma yanzu irin su Fudayl bin Iyad a ce maka sai da ya tare ko Ata bin Abi Rabah a ce maka sun tare a cikin harami ba abinda suke yi sai bautar Allah shekara 20 mutum bai bar wannan wurin ba yana nan a cikin wurin nan ci da sha duk ba shi bane a gaban shi saboda yanzu ya koma wurin Allah mun karanta cikin ulul himma cewa akwai wanda sai da yayi wata guda a cikin wurin nan yana dawafi bai bacci ba bai zauna ba aka ce ya yake da bacci yace in ya zo tsakanin Safa da Marwa wani lokacin yaji baccin yayi yawa sai dan tsaya ya tsugunna daga nan sai ya ci gaba yana wata guda yana cikin wannan wurin a yayin da mu nan ni na ga wani wanda ya kai dan shi a wurin da ya kalli Safa an baro Marwa aka baro Safa aka nufi Marwa aka dawo ya tsaya ya ce ma dan yanzu nan wurin da nan ne zan je har so bakwai aka ce iya ce wallahi da na san haka da ban yadda ka kawo ni ba ce shi ba zai shi wallahi ba zai iya ta zuwa nan wurin kawai yana dawowa har so bakwai ce wallahi shi ba zai ba ba labari na ji ba da kaina na gani ya ce ma dan shi ce wallahi tallahi shi da ya san haka za a kawo shi nan ya je nan har daga nan zuwa can wurin har sai ya maimaita su ya ce wallahi da ya sani da bai zo ba to kuma haka muke nan zaka gani ana muku misali mutum ana misali zaka gani ko yanzu din nan da ake sallan nan ai akwai waɗanda ba su iya sallan ko har da malam sani kuma wallahi ba wai bai zai iya bane ki yake yi ka ji sosai ai ni da kai ba dama mun saba zan baka misali yanzu zan baka misali zaka gane kuma shekara can da ka zo wata ran muka yi fama da kai kai sallan sannan baka kai hakan rashin lafiya ba ai ki kai har sai da aka ji aka bani hakuri na ce abu ɗaya magiyar to yanzu shekaran jiya kuma da ka zo kana da maslahakka da ka zo kana da abin da ya kawo ka ba ka tsaya an yi sallah da kai ba jiya fa ka dawo da baka da maslahan ko ha ku daure ku gane abin da nake nufi wallahi gaskiya nake so in gaya muku
kun san yanda nake wallahi yanda nake gaya muku maganan nan yanda na san zan gaya ma iyaye na da suka haife ni abinda na gane game da Allah wallahi haka nake so ku gane ba da gaske muke ba na auna ne din da kai dan ka gane shekaran jiya akwai bukatar da take da tsaye da kai ban so in fadi bukatar ne sai ka tsaya kana so sai ka gani amma ba za ka gani ba sai bayan magariba to ka tsaya ka kai magariba kuma ka kai magariba sai kaga to yanzu da ka kai magariba za ka yi sallah bari kai sallah kai sallah ka gama akai asham din da kai kuma abinda nace ka yin shi kai tunda kace man ba za ka iya ba nace ka zo da kujeraka kai daga zauna mana kaga jiya da shekaran jiya da kike da maslahanka sai ka zauna a zaunan akai sallar da kai aka gama amma jiya da baka da maslaha sai kai tafiyarka haka ne kuma haka bane to yanzu akwai wani dattijo yana nan za ku ganshi shi kuma baka fi shi tsufa ba amma da shi ake yin asham din da shi ake ta dare kuma kurmin mashi yake kuma a kafa yake zuwa ga kurmin mashi yana nan kuma shi ne na ce maku ran nan ya ɗauko kuɗin shi 30,000 ya ce na maban shi 10 na maman shi 10 na shi kuma 10 kuma wallahi in ka gan shi sai ka san ai kun wasu sun san shi to kuma ai takwaranka shi abokinka Malam Mustafa shi ma ai yana nan bashi da lafiyan amma ji haka yake sallar in ya gaji ni da cikaren jiya da kaina na kama hannun shi nace zauna saboda naga zai fadi nace zauna me yasa ai da sai in ce ba sallan to magabata cike sa suka in ka tadda mutun yana kuka ma in dai saboda Allah yake to in bakai kukan bakai karka hana shi ba a ba mutun hakuri yana kuka saboda Allah ba a cewa wani yi hakuri bari sai dai ka ce kara in dai saboda Allah kake kukan nan dan ka tuno Allah yi kuka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tarar da wasu suna kuka yace saboda me kuke kuka suka ce saboda lahira yace in dai dan lahira ne ku kara yace da kun san ma abinda na sani game da lahiran nan yace wallahi ba za ku iya zama kan shimfiɗa ku ci abinci ba ko ku zauna da iyalanku kai da ɗora hannu za ku yi bisa kai ku yi ta kuka kawai kuna yawo cikin lungu-lungun Madina idan ba ka iya tsayuwa a nan ko kana jin abin yana da wuya dan baka gano wanda za a yi a lahira ba ne idan kana ganin wani abu da zai sauƙaƙe ma lahira a nan baka iya shi ba baka gane girman Allah ba ne baka gane yanda za a ji ranar lahira baka sabon da za a yi ba ne kamar yadda na ba ku misali ne idan aka gwada ka da aikin ibada gwada ka aka a gani ya kake kamar kai ne a baka ajiyar naira 100 sababbi naira 10-10 sababbi a shaida aka baka naira 100 nan gwada ka aka yi aga za ka rike amana za a baka miliyan 100 sai ka tashi kawai sai ka je ka zari naira 10 cikin wannan 100 ka kashe sai da aka zo aka kirga sai aka sun koma naira 90 aka ce ya aka yi suka zama naira 90 ka ce gashi sai aka ce dama gwada ka aka yi da ka rike 100 nan baka taba 10 nan ba da miliyan 100 aka yi niyan baka to haka ake mana wajen an ce mai da'a ka sani ko kun gane misali duk abin da kake gani wai yana da dadi duk abin da kake gani wai yana da dadi shi yasa ka ƙi yin bauta Allah saboda shi wallahi idan aka je lahira ka ganshi sai yasa ka bakin ciki sai ka ban mace da ka sani da baka dauke shi ba ka kuji na ce Malam Sani duk da mu muke tunda dai ina nuna maka wannan abin a aikace Malam Sani bai fi wancan dattijon tsufa ba wata rana ta dalilin Malam Sani sai da muka dauko akwai wani ana ce mashi Alhaji Danjuma da yana daga America yake dattijo ne da ake faɗin Malam Sani sai ya ce yana so ya ga hoton Malam Sani dan shi ma ya turo hoton shi a gani wai shi da Malam Sani wa ya fi wani shekaru sai ya turo nashi shi ma Malam Sani muka tura mai nashi ya turo nashi Malam Sani ya gani ya ce to wannan ni da shi tafiya daidai muke Allah ya sa yanzu kawai a gaya mai mu dage shi yanzu liman ne a can kuna gane maganar nan kuma yanzu na san Allah da yana jina liman ne ya ce to su sun yi abota da Malam Sani saboda haka shekarunsu kusan bai ɗaya ne don haka ba abinda Malam Sani zai gaya mai ba abinda zai gaya Malam Sani sai dai su dage Allah ya ba su sa a tafiya to Malam Sani ga yana ana fama da shi kuma ya gane wallahi ya gane ta gangan ne wallahi ya gane kuma tausayinka muke ji wallahi muna jin tausayinka ka dage yadda ka dagen nan ka ƙara dage wai ka yi abin da za ka iya bakin rai bakin fama da kai da wanda ya kama da kai saboda ni na san za ka iya an ce ma sallan nan ka zo kai daga zanni kai akan kujerarka kujerai wata ran har dauko ma ita ake a kafa ma amma shekaran jiya da kake da maslahar ka sai ka zo kai sallar ka gama jiya da babu maslahar sai ka ki zuwa to me yasa ba fa fada kake da mu ba mun sani muna tare to me yasa ba za ka aiki ba aikin da ake sa ran ta dalilin shi muna roƙon Allah mu fa da Ramadan tarba muke yi duk ta inda ya fado muke so kawai Allah ya taimake mu mu datse a datse mu samu shi yasa tun mun fara farko mu ce mu fara tashi ni kowa da ka gani bai baccin nan ba yana jin dadin bacci to abin da zai baka mamaki masu jin sallah saboda su ke karatun ka zo kai karatun ka ji ka duba ga fankoki ga komai amma suna karatun nan Qur'ani musu ke karanta ka kalli yadda suke gumi ka shurfa to shi wanda aka saukan ma Qur'anin shi zaka fara kallo lokacin da za su saukan mai Qur'anin nan idan Qur'anin nan yazo gaba ɗaya ma sai ya zama wani abu daban ba a ganin ya dawo cikin hayyacin shi sai an gama saukar da wahayin nan sannan kuma aka bayyana mana ba dan ma Allah ya so ba ba wanda zai iya daukan magana Allah yayi magana a ce wannan magana shine kuma ba zai yi ba tafi karfin mutum to amma duk da haka sai an shawuya qaulun ne thaqili ku duba nas nazzul alai qaulan thaqila magana ce mai nauyi to duk wanda ke karanta ta sai kaga nauyin nan ko cikin me yake sai ka gani to su za su ga sallar sai su yi sallar mutun yana gaba in aka gama aka tsaya shi kuma ya koma baya a ci gaba da shi shi bai san shi ba mutum bane shi bai jin bacci shi bai jin gajiya wannan shi zai sa kai ma ka dage kai kuma zaka fita ma suna sallar ka je ka huta in kaga dama su tashi kai ka tashi kai zaman ka huta su kuma suke yi to ina duk abin da muke nema no da din kowa abin muke duk abin daya ne abin da muke nema ba wai saboda ba su da abin yi bane su ma dan saboda girman wurin ne yasa in shekara ta yi kullun sai sun taho sun zo sun yi wannan abin ne girman tafiyar ce ya kawo haka ne in ba ka ba sai su yi wani wuri su ma amma shekara nan tun muna can fa ana magana ko a wurin suna yi a wurin wata rana in aka yi sallamen daga sallan wani sai ya dau Qur'ani ya duba inda yake jin akwai wani abu to yanzu shi malam awwal da yake da muke shan ruwa da shi ana gama shan ruwan nan ko magana bai zai dauki waya shi ko ya dau Qur'ani ya koma ya ta duba sai sun dudduba mun jira sai za wasu su ga mun dade masa rasa in bai kimtsa ba bai sai na fito na ce mai ka gama ya ce ya gama ci to mu fita malam zani ka daure ka gane abin nan ka gane ba so nake in ci mutuncin ka ba ni da kai magana ce ta gaskiya ba wani abu amma na san cewa akwai sakaki a wasu abubuwa kuma rashin gane inda zamu ne da kuma rashin gane tafiyar nan wallahi ko muna so ko ba mu so ta kusa zuwa dan duk wanda ya dogon tafiya ko yana so ko baya so ya kusa komawa gida magabata daga shekara 60 suke aunawa tunda aka ce ɗayan mu din nan 60 ne au 70 kallaman yujawizuha suka ce to duk wanda ya shekara 60 da aboki suka hadu da shi da dan uwan shi bayan sun dade kowa ya tafi neman ilimi suka dawo suka hade yace yau shekaran mu nawa yace shekaran mu 60 suka rike juna suka yi ta kuka sai bayan da suka yi kukan nan suka ce to yanzu yau shekaran mu 60 ne muka aikata ka san ko duk wanda ya shekara 60 yana tafiya ya kusa zuwa gida har cewa suka yi ita wannan duniyar da ka gani idan ba wani abu da ya tare ka in kai shekara 60 kana tafiya a cikin ta duk inda ka nufa sai ka kai karshen ta shekara 60 din nan sai ka zagaye ta circumference ne wannan 360 degrees inda take da shi in ka ci shekara 60 kana tafiya in ba abin da ya tare ka sai ka zagaye ta to in kuma ka zagaye ta daga nan sai ka ce za ka ina ka ga maganin ta kenan ka gama zagaye ta hatim min asam shekara 60 da ya shekara 60 ya tsaya ya lissafa ya ce yau kwanan shi 21,500 a duniya karanci sai ya ce to yanzu ko da zunubi ɗaya yake zuwa da shi a wannan ranar yanzu yana da zunubai sun kai 21,000 kenan sai ya ce ya tsoron wanda sai ya mutu kawai wallahi mutuwa ya ya faɗi ya mutu a lokacin saboda wannan tunanin aka zo kusa da gawar shi ko aka ji ana cewa ya albishirin wanda tsoron zunubin shi ya kashe shi bai fada ko ina ba sai cikin firdausi yana nan cikin igafatul lafan kada ka je ka fadi wani wuri wani ya ce bai taba ji ba na haka jama'a malan sani khassa mu kuma amma ina nufin malan sani a kebe dan barna a kebe ni kuma da ni da ku gaba daya da wanda kuma ke jina gaba daya wallahi muga girman Allah idan mutun yana ganin girman Allah ba abun da zakai na bauta kaji cewa kai da yawa ba kuma karamin abun da ba zai dame ka ba game da abun da ya shafe shi duk komin kankanta abun ka tsaya ka kalli girman Allah da yadda za ka kasance ranar lahira wallahi sai abun ne ya baka tsoro gashi nan ayoyi karanta mallan ka karanta ba karanta ba ko karanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصدق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام
wataƙila wani ya ji da nayi maganar sallah ina jaddada maganar sallah me yasa da sallah da azumin da tsayuwa da laitu sune abinda kai tsaye aka ce duk wanda yayi su aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi farko man sama ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda yayi azumin ramadan yana mai imani yana mai neman lada an gafarta mai zunuban shi gaba daya da shi kadai ne sai a tsaya iyanan sai aka taho ciki sai aka ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya tsayi kuma a cikin ramadan din yayi sallah kuma yana mai neman lada shi ma an gafarta mai abun da ya gabata na zunubansa sannan sai aka ƙara tafi aka ce man qama lailatul qadri wanda ya tsayi kuma daren lailatul qadri ya tadda shi kuma yana sallah to shi ma ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi shi ma an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa to yanzu lailatul qadri nan sai aka ce a goma na ƙarshe take wasu suka ce abin yakan juya wasu suka ce yakan juya wata ran takan iya zuwa farko takan iya zuwa tsakiya takan iya zuwa ƙarshe sai mutun yace to shi bari ya ihtiyati ihtiyatin nan sai yace bari tun daga farkon ramadan din shi ya dage ta aiki in yazo goma na biyun ya ƙara maimakon wasu su kuma sun gaji in aka je goma na ƙarshen ya ƙara maimakon wasu sun gaji me yasa saboda duk ta inda ta fado shi ya sha yayi tunani ko bai tunani ba wanda yace shi a goma na farko zai in ya kasance ba goma na farkon bane sai ya ki shiga goma ta biyu yaya kenan wanda aka ce sai goma ta ƙarshe sai da ya goma ta farko goma ta biyu sai ya bari sai ya zama ba can sai zai yaya daga nan kuma sai ya kasance badin da kace in badin yayi sai badin kuma baka kai ba sai yaya daga nan ashe lokacin da ka gani da sadda kake tunanin abin nan shi zaka dage yanzu yau nan sai da wata ta rubuto takarda mijinta shi yana hana ta azumin ma haka ne ko idan ta azumin sai ya zo ya bata mata azumin ku duba irin wannan magana shekara goma wata goma sha daya an kyale mutum ya ci ya sha ya duk abin da zai yi da shi da iyalansa duka koyaushe sai yanzu aka ce wata daya kuma wata ɗayan nan shi ma da rana da daddare mutum ya yi abin da ya ga dama tun daga faɗuwar rana har zuwa fitowar alfijir. Amma wani da yake shaidan ya zuga shi sai ya bari sai da yamma ma akwai wadda bara ta rubuto duk shi ya karanta yau ma wannan shi ya karanta ta ce ita sai da la'asar ma ya yi sai mijin ya zo ya bata mata azumi da ƙarfi ya nuna mata ƙarfi ya bata mata azumi yanzu wannan yana tunanin girman Allah menene na dalili in ba shaidanin shi da ya zuga shi ba menene abin da bai yi da daddare ba sai da rana sai da la'asar sai gab da za a sha ruwa sannan ruba akwai wadda ta rubuto takardanin shekara tace ita amarya ce sai da tace ita shawara take nema to yanzu ko dai ta gudu domin an yi da shi sati biyu kenan bai azumin ba ko ta gudu gidansu nace in zai yi akai ƙara wajen wanda za su yi mishi magana ai mishi magana in ba zai yi ba ta gudu gidansu sai bayan sallah ta dawo tun ba haka ba ya za a yi in an kai shi wurin alkali a ce an kai an ji an ci mutunci an kai mutum wurin alkali to ya hana ta azumin a gida kullum sai ya karya azumi ya ma hana azumi in ba shaidanci ba me ya kawo wannan kalle da mutane ke ganin abubuwan ibada na abin a shekara an ce wata 11 nan duka fa an ban mutum ba wani azumin da ya wajaba a cikin watannin nan sai wannan a shekara wata 1 shine ya wajaba aka ce ai azumin nan na Ramadan wanda ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci sannan kuma da daddare ne ake azumin ko da rana kadai ake azumin nan banda da daddare amma mutane su zo su rusa azumin nan suna lalata shi mana irin mutane dabbobi ne ma qadarullahi haqqa qadarihi abin da ya kawo waɗancan ba su imani ba ko kuma waɗannan din na yanzu suke mu addini karan tsaye ba su damu ba shine ba su ba Allah girman da ya cancanci a bashi ba inda ana ganin girman Allah yanda ya cancanta mutum ba zai yi fito na fito da Allah ba ku ji wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama ranan qiyama ku ji girman shi kadan a bada misali rana a wannan kasa gaba daya ranan tashin alqiyama damkashi ce guda daya yanzu wanda aka ce damkashi ce kasan nan gaba daya damka daya zai mata ya girman shi ya girman hannun shi yake was samawati matawiyatun bi yaminihi sannan samman nan guda 7 zai nade su walillahi almasal a'la kaman yanda zaka rike biro nan a cikin hannunka kai mai haka aka zai masammai a ranan kiyama gaba daya sammai 7 din haka zai nade su ya rike a hannu ya kake ganin girman nan muka karanta aka ce kursiyu wannan kursiyin da ake cewa asalin kursi shi a wurin shi wurin sa digadigai shine kursi to wannan kursiyin idan aka dauki sama da kasa gaba daya aka kawo su kusa da kursiyu za su koma kaman an yadda zobe a daji to nan ne wurin sa digadigan shi ya kuke gani sama kalli saman nan kalli kaurinta kalli nisanta kalli yadda take tsakani da tsakaninta amma duka gaba ɗayan an nade su kaman a sa tabarma yanda ake nade tabarma a rike a damke ta hannu haka zai mata haka kasa saboda haka yace saboda haka masu daukar shi da wani ba su san girman shi bane girman da ya cancanta a bashi shi yasa suke yin fito na fito subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala ya daukaka amma yushriku da duk abin da ake hada shi da shi da an san girman shi bai da abokin hadi da an gane darajar shi ba yadda za a yi daga cikin abin da ke sa Allah ya so bawansa shine bawan yana so Allah yana so sai aka ci karo sai mutum ya fifita son Allah akan son shi kai kana son wani abu Allah na son kishi sabanin wannan abun ka aje son ka saboda son Allah to Allah zai so ka haka muke duk abin da yasa kake ganin muna yin nuqaddimu rijlan wa akhiru ukhra muna gabatar da kafa ɗaya muna janye ɗaya ba mu tafiya za mu je ba abin da yake faruwa shine muna da abin da muke so Allah na da abin da ke so sai a ci karo sai mu dauki wanda muke so mu bar wanda yake so ku daure ku gane to amma abin da ya kawo shi rashin sanin girman Allah waɗanda suka sani a lokacin da ake karanta waɗannan ayoyin wasu mutuwa suka yi wa nufikha fi sur idan aka yi busa cikin kaho a lokacin fasaika man fis samawati wa man fil ard, wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa gaba ɗaya za su sune gaba ɗaya, illa man sha Allah, sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya so. Thumma nufika fihi ukhra, sannan za a ƙara wata busan, fa idha hum qiyamun yanzurun, sai kaga mutane gaba ɗaya ga su nan tsaye gaban Allah kawai, kowa ya zo an tsaye a lokacin, kowa ya tsaye, kuma kowa zai tashi huffatan uratan ghurlan buhman, huffatan babu takalmi, uratan babu tufafi, babu kaya, maza ko shayi ba su da shi, sannan buhman, abinda ake cewa buhman, mutum bai riƙe da komi a hannun shi, ko fensil ko ledan fiyo wata ba wanda zai riƙe, haka kowa zai zo yadda ya zo yana jariri, haka zai tashi tsirara. Fa idha hum qiyamun yanzurun, kenan kowa sai gashi kawai yana tsaye yana jiran me za a yi, me ya faru, me za a yi yanzu. An gama, za mu gani cikin sharhi busa kala hudu ce za a yi, za mu ji su duka busoshin da za a yi, busa kala ɗaya-ɗaya har kala hudu, kamar yadda imam wato wannan abin nan ya kawo, imamul qurtubi ya kawo cikin littafinsa tazkira na abin nan ba bi ahwalil mauta bi umuril akhira, cewa yayi lokacin da aka so kowa ya mutu, in an yi wancan busan, mala'ika zai busa duk wanda Allah ya kaddara ya mutu zai mutu, sai a zo kan mala'iku su ma a yi busa, duk mala'ikun da suke sama za su mutu sai goman nan da suka rage muqarrabun, sai a ƙara cewa a yi busa sai wasu waɗanda suke riƙe da al'arshi sai su mutu, sai an tambaye shi in ya ce a busa, aka ce ka busa yanzu mala'iku sun mutu, sai ya ce duk sun mutu ya Allah, in saurawa, sai ya ce saura muqarrabun goman nan, sai kuma masu riƙe da al'arshi, sai su ma masu riƙe da al'arshin busa su mutu, ya ce ya Allah su suke riƙe da al'arshi, ya ce da san da ba su ake riƙe da shi busa, yanzu babu, sai waɗannan muqarrabun ya ce saurawa, ya ce a ce busa, ba mu san mu ɗau lokaci ne, haka aka yi tabi, sai an tambaye shi an ce da waye rage, sai ya ce saura suwane da suwane, sai kuma kai ubangijin halitta gaba ɗaya, sai ya ce suwanen busa, har zai kawo kan Jibrilu da Mika'il, su ne sauran jigajigai cikin goman nan, ya ce saura su, a ce busa, ya ce ya Allah Mika'il da Jibrilu, ya ce su ba halitta ta ba ne, busa, su ma a busa su mutu, a ce yanzu saurawa ya rage, la haula wala quwwata, ya ce yanzu ba wanda ya rage sai ni, sai kuma kai wanda yake dama kowa kai zai bari, ya ce kowa kai tare, ya ce kai ma busa mutu, sai shi wanda kowa ya tarar kuma kowa shi zai bari, kowa ya mutu, sai aka ce illa man sha Allah, wane ne waɗannan, sai wasu suka ce wasu zai iya yiwuwa kamar annabi Musa, wataƙila shi ya yi mutuwa, aka ce ba zai mutuwa sau biyu ba, annabi zai ba da labari za mu gani nan wurin, wasu suka ce ‘yan aljanna, matan da aka sa a aljanna, aka ce su ba za su mutu ba don ba ‘yan duniya ba ne, wannan da aka ce kullu man alaiha fan, aka ce wanda suke kan ƙasa ne ko wanda suke sama, su kuma kayan aljanna ne dama, ba aljanna ba ce, aljanna ba ta ƙarewa ba ta bunna, to kayanta kuma suna nan, don su dama ciki aka yi su, su ba duniya suka zo, ba su zo duniya ba, dama kayan aljanna ne, to kayan aljanna ba su karewa, sai aka ce to su ma ba za su mutu ba don su ba kayan duniya ba ne, ba kayan abun nan ba ne, abun aljanna ne, to abun aljanna kuma baya fana'i, bai karewa, wallahu a'lam, su za mu gani yanzu, saboda haka waɗannan ayoyi suna tare da hankali matuka, saboda haka mutane wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, a lokacin da kowa ya mutu nan aka yi tsaye, kowa gashi nan ana gani, a lokacin ne kuma za a ga wato ƙasa ta yi wani irin haske da hasken Ubangiji tabaraka wataala, za a ga ƙasa ta ɗauki wani hasken da ba taɓa ganin irin hasken ba, don in yanzu ne mutuwa za a yi, amma lokacin za a yi hasken, kuma za a ba mutane ikon ɗauka hasken, saboda haka za a zo a ga sama ta yi wani irin haske, ai ƙasa ta yi haske bi nuru wa wudi alkitab, bayan haka nan anan za a zo a je mizani, za a auna ayyuka, za a zo da shi, shi ma mun karanta cikin wancan littafin at-tazkiya, aka ce idan aka zo da littafin wannan abun awan ma'auni aka ajiye, mala'iku da kansu in suka ga girman mizanin da aka ajiye za su ce Allah wannan menene, ya ce wannan shine mizani da aka ce za a yi don aje aiki, su ce to Allah, za a gwada aiki, su ce Allah wannan mu mizani, sai su faɗi su ma, waji abin nabiyin a lokacin ne za a taho da annabawa gaba daya kowanne annabi zai taho saboda zai shaida mutanen sa sun bi shi ko ba su bi shi ba wa shuhada sannan za a zo da masu shaida aka ce nan annabi yana cikin nabiyin shuhada da aka zo annabi da banda annabawa to annabi shi kuma zai zo da shi da al'umman sa dan shi zai shaida al'umman sa ma za su shaida wa qudiya bainahum bil haqq a lokacin ne za a yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wa hum la yuzlamuna ba azalunta kowa yanzu za a yi hukunci yanzu kowa zai san matsayin sa wa wufiyat kullu nafsin ma amilat za a cika marai kowace abin da ta aikata kowa zai ga abin shi ba abin da ya rage wa huwa a'lamu bima yaf'alu Allah shine mafi sanin abin da mutane suka aikata dan haka yanzu za a yi aiki yanzu nan za a yi hukunci yanzu kowa zai san matsayin sa sharhul kalimat ma qadarullah haqqo qadarihi wato mutane basu dauki Allah basu kaddara shi ba basu girmama shi ba ai ma azzamullah haqqo azmatihi mutane basu girmama Allah yanda ya cancanci a girmama shi ba wama wala arafuhu haqqo ma'rifatihi basu san shi yanda ya cancanci a san shi ba hina ashraku fi ibadatihi ghairihi min awthanin domin sun hada shi da wani wajen bauta na gumaka da sun san matsayin Allah ba za su taba yin haka ba والارض جميعا قبضته اي والارض بجميع اجزائه قبضته kasa duk abin da ke cikin ta da bangarorin ta gaba ɗaya zai damke ta ku duba halittar da ke cikin kasa kadiba itace kadiba duwatsu kadiba komi kadiba gine-gine kadiba komi amma za a baje su gaba ɗaya su koma labeled a lokacin nan la tara fiha iwajan wala amtan baka ganin wata karkata ko wani tudu kawai zaka ga an maida ita labeled to qabdatuhu dan kasa gaba ɗaya zai mutu ranar kiyama was samawati matawiyatun bi yaminihi ay was samawati sab'a matawiyatun bi yaminihi sammai bakwai din nan za a nade su kuma yana rike da su a hannunsa kunda an ce kiltal yamin aw kilta yadahu yamin subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi ya daukaka amma yushrikuna game da abin da mutane ke hada shi da shi ay taqaddasa wa tanazzaha Allah ya tsarkake ya ana tsaftace shi ana tsarkake shi amma yushriku bihi almushrikuna ay amma yushriku bihi almushrikuna min awthani na abin da mushrikai ke hada shi da su na gumaka nufikha fi su ay nafakha israfil ay nafakata sa'fi israfil zai busa ta mutuwa ta suma ثم نفخ فيه اخرى بيننا اقاري متبوسا اي مره اخرى وهي نفخه القيام لرب العالمين itace busan da za ai bayan an yi busa kowa ya mutu yanzu kuma za ai bushin da kowa zai tsaya gaban Allah tabaraka wa taala ashraqatil ardu bi nuri rabbiha daga nan ne kasa za ta yi haske da hasken ubangiji ai adaatil ardu bi nuri llahi taala kasa za ta yi haske da hasken Allah shi san yanda zai saki hasken nan ina ya tajalla lokacin da Allah zai bayyana a duniyan ka ya subhanallah lokacin da Allah zai bayyana a filin kiyama li faslil qada saboda a rarrabe ai hukunci kowa ya san matsayin sa to in zai zo kafin ya zo wani haske ne zai bayyana kasan ta koma haske fai tunda mutum yake ganin haske bai taba ganin irin wannan hasken ba saboda Allah tabaraka wataala zai bayyana za a tsaya gaban shi za a yi hukunci wudi alkitab za a zo a ajiye littafin ayyuka kowa ya ga aikin sa alkitabul a'mal lil hisab saboda ai lissafi kowa ya ga aikin sa waji abin nabiyina wa shuhada za a zo da annabawa ai bin nabiyina da annabawa li yashhadu ala umamihim dan su shaida ga al'umman su wa shuhada nan shuhada suku muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu shine annabi muhammad alaihi abdullahi salatu wa taslim da al'umman sa qudiya bainahum bil haqq za ai hukunci tsakanin su ai bil adli wa hum la yuzlamuna ba azalunta su bi naqsihi hasanatihim tanya a rage ma mutum aikin sa mai kyau wala bi ziyadati sayiatihim ko kuma a ƙara ma mutum mummunan aiki da yayi a ƙara masa ya san yayi goma ai matsa bashi 20 ba ayin haka sai alada ne ma Allah yake kyautata ma bayin sa wa huwa a'lamu bima yaf'alun Allah shine mafi sanin abin da suka aikata ya a'lamu hatta min al'amilina anfusihim Allah ya fi sanin aikin da mutum yayi har fiye da kai aikin domin wani aikin da kai na jiya ma yanzu ka mance wani ballanta na shekara 50 nan baya a ce ka tuno da aikace-aikacen da kai ka mance mafi yawa ka mance su to Allah shi ya fi sanin aikin da kowa yayi ranan nan manal ayat qawluhu ta'ala ma qadarullah haqqo qadarihi ai akwai nahar wato mutane ba su girmama Allah ba innahu ay ba'da an qarrara ta'ala tauhid bayan Allah ya tabbatar da maganan a kadaita Allah fa tabaraka wa ta'ala wa naddada
aibe shirki wal mushrikin, kuma yayi gargadi mai tsanani cewa mu a kiyaye shirka, mu mutun yayi nesa da mushrikai. Akhbara ta'ala na'iyan 'ala al mushrikin, ai shirka wa Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari yana mai shela, yana sanarwa game da mushrikai shirkan nan da suke yi. Wa da'awatihim ai annabi nabi nakko wa da'awatu nabi wa da'awatihim nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam, da yadda annabin sa yake kiran su kuma cewa su bo wannan shirka, le shirki bi annahum ay bi fi'lihim dhalika ma qadarullah haqqa qadarihi, cewa wannan abun da suke yi sun hada Allah da wani dalili, shine wasu girmama Allah yanda ya cancanta su girmama shi, in ba haka ba zai yi ba. Ay ma azzamu haqqa azmatihi, basu girmama Allah yanda ya cancanta ba. Wa dhalika li jahlihim bihi ta'ala, saboda basu san Allah ba, inda sun san Allah ba zai yi ba. Hina abadu ma'ahu ghayrahu, shi yasa suka bauta ma wani tare da shi. Wa da'u nabiyahu ay sallallahu alaihi wa sallam ila dhalika, kuma suka kira annabin sa cewa shi ma yazo su yi wannan bautan. Ba haka muka yi magana ba, je suna cewa in dai ba za a yi ba, to a zo ai compromising, shi yayi nasu su ma su zo su yi, inda sun san girman Allah ba za su taba cewa a zo a bauta ma wani ba shi ba, kuma har su kira annabi su ce shi ma yazo ya bauta ma abinda suke bauta ma, dan saboda ana so ai compromising, ba zai yi ba. Amma rashin sanin Allah ya kawo wannan, saboda haka suka ce haka. Wa qawluhu ta'ala, aka ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminihi falladhi yaj'alu al arda mutsayanan, ga anaharcan na daya haqqa qadarihi ay fihi idafatu sifati ila al mawsufi, anan an sifanta sifa zuwa ga wanda ake sifantawa da shi, aka jinginata. Ay fa haqqun, wannan yace fa haqqun sifatun, wal qadru dika wannan fa haqqun sifatun, in an ce haqqu sifa ce, wal qadru shi ko qadar din mawsufun ne, shine wanda aka sifanta. Basu girmama Allah dinnan yanda ya cancanci a girmama shi ba, cancanta ta gaskiya. Idil aslu ma qaddarullah qadrahu al haqq, basu girmama Allah girman da ya cancanci a girmama shi na gaskiya ba su yi ba. Fal haqqu mansubun ala niyabati anil maf'ul al mutlaq, wannan an cece wannan haqqu nasaba yayi akan niyaba, yayi niyaba ne akan maf'ul al mutlaq, wannan nahwu ne zai dan bada aiki dan ba zake koyen shi ba. Akwai nahan nan ba na biyu, jarrada ai jami' min ta, an cire masa ta'un, ba a sa masa ta'un, ba a ce id lam yaqul wal ardu jami'atun, ba a ce wal ardu jami'atun ba, sai aka ce wal ardu jami'an. Asali ko ardu ai kaga kamar sifa ce ta mace, amma ba a ce mata jami'a ba. Jiryanan alal ghalibi, saboda ana lura da rinjayin abinda ake fadin abu ko yadda ake karanta shi. Wa qad usbitat fi qawli sha'ir, wannan an ka koma harshen larabawa za a ga irin wannan da yawa, akwai kalmomin da ba a fadi masa ta'un, kuma asalin su da ta'un ne. Yace falau annaha nafsun tamu tu jami'atan walakinnaha nafsun tusaqitu anfasa, kaga bai ce anfasatan ba, yace da dai falau annaha nafsun tamutu, inda rai ce wanda take mutuwa, sai yace jami'atan, kaga asalin ta kenan tana daukar ta'un, sai yace walakinnaha nafsun, kaga bai sa mata kuma, bai ce nafsatun ba, sannan kuma tusaqitu anfasan, sai yace tana faduwa daya bayan daya, bai ce mata nafsab, bai ce mata nafsatun ba. Saboda haka innan da kaji rai an ce mata rai, ko an ce mata da sifan mace, in kaga naman kasa ta da sifan maza a wani wurin ba damuwa bane, saboda an saba ana ce mata haka nan. Wannan dai larabci ne kawai, amma dai yana sa mu gane asalin me yasa ba a ce haka nan ba. Kada wata rana kaga an rubuta Qur'ani ka dauko kai mai digo ka ce aida ya kamata a ce jami'atun, tunda nan an ce wal abdu sai a ce jami'a, ai mace ce qabdatuhu yawmal qiyama, ba za a yi haka nan ba. Qur'ani shine yafi kowane harshe kaiwa balaga, balaga magana Allah ce tabaraka wa ta'ala, saboda haka tana da bambanci da abun nan sosai. Na uku, shahiduhu fil bukhari, abinda ke nuna wannan yazo cikin Imam al-Bukhari, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, da aka ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati, to wannan was samawati matawiyatun bi yaminihi, wannan yazo cikin Bukhari da aka yi magana aka ce ina ne na koma ta, wa nusiba jami'an ay alal hal, na koma ta. Yaqbadu Allahu al-ardu yawm al-qiyamati, Allah tabaraka wa ta'ala zai damke kasa ranan tashin al-qiyama. Wa yatawi as-samaa bi yaminihi, ya nada sama kuma da naman shi. Thumma yaqulu, sannan bayan Allah yayi haka dan a nuna ma kowa ran nan, sai kaje kasa komai mutun yake ji sai yayi shiru dole. Sai Allah bayan ya rike saman nan ya damke ta, sai yace anal malik, yace ni ne mamallakin komai da kowa. Aina mulukul ardi, ina sarakunan kasa, ina wanda suka ce su ne sarakuna a kasa suke mallakan wani abu. Wa fi tirmidhi, yazo cikin tirmidhi, wa sahahu ana aisha radiyallahu anha, ya inganta shi, yace annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala, ita ummul mu'minina ta tambayi manzon Allah game da me Allah yake nufi da yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini, me ake nufi? Tace qalat, tace da aka fadi aka qalat qultu, da aka gaya mata wannan maganan aka ce ga ma'anar shi Allah zai yi kaza ga yadda zai rike sama, sai tace to fa ainan nasu yawma idhin, to a wannan lokacin ina mutane za a kai su ya rasulullah, tunda za a damke kasa a cire ai komai, su mutane suna ina? Qala ala jisri jahannam, yace suna can akan gadar wutar jahannama lokacin an je kan siradi. So da kan an tafi kan siradi an je an hautan wani wuri ne daban, nan kuma inda za a yi taro an nade kafin su dawo. Wa fi riwaya ala sirati ya Aisha, sai yace mata mutane na kan siradi a lokacin, domin in an ce ina za a sa mutane kuma a nade kasar, ita abin da ta tambaya kenan. Sai yace sannan mutane na kan siradi can, sannan a nade inda za a nade. Ya fito ko? Wafiriyu, wannan shi ne abin da aka yi magana can, mu koma can. Falladhi yaj'alu al-arda bi kulli tabaqatiha wa ajza'iha fi qabdatihi, yanzu ku jama ku lura jama'a, wanda za a ce ya rike kasa gaba daya damkasa ce da dukkan bangarorin ta gaba daya a ce damka guda. Was samawati matawiyatuha bi yaminihi, sannan sama kuma zai nade ta ita ma da hannunsa na dama ya nade su. Fassamawati wal ardu jami'an fi yadihi, akoma da sama da ƙasa gaba ɗaya suna cikin hannunsa. Wa yaqulu anal malik, ainal muluk, yace ni ne mamallaki, ina wani ba ni ba. Wa sahibu hadhihi al qudrati al uzma, yanzu wanda yake da wannan irin girma babba, kaifa yu'badu ma'ahu alihatan ukhra, ya za a yi wani ya yadda ya dauko wani abun bauta ya hada shi da shi, inda ya sani da gaske. Ku lura da magana, wanda ke da irin wannan girman, ya za a yi haka ga wani girman wani haka hada shi da shi? Ya za a yi mutum ya san wannan da gaske? Wa hiya al-awthan, wannan asnam, wata mafil, kuma mutum ma haye koma wai abin da ya sassaka da hannun shi gumaka na mutum mutumi aw awthan. Walidha nazzaha ta'ala nafsahu bi qawlihi, shi yasa Allah ya tsarkake kanshi da kanshi yace subhanahu, sarki ya tabbata gare shi, ay tanazzaha wa taqaddasa an ash-shariki wan naziri was sahibati wal waladi wa an sifati al muhdithin, Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka, ana tsarkake shi ya kubuta daga abokin hadaka, wan nazir ko mai taimako, was sahiba ko mata, wal waladi ko da duka, wa an sifati al muhdith, kai ya tsarkaka daga sifan duk wani farare, duk wata halitta da aka fare ta, Allah ba haka yake ba. Wa ta'ala amma yushrikuna, kuma ya daukaka daga duk abin da ake hada shi da shi, ay tarafa'a an yakuna lahu sharikun, Allah ya fi karfin a ce yana da abokin hadaka. Wa huwa rabbu kulli shay'in wa malikuhu, bayan ko shine ubangijin komi kuma shine mamallakin komi da kowa. Wa qawluhu ta'ala wa nufikha fi suri, za a busa cikin kaho al-aya, hadha aradun limazahir alqudrati, ga wani misali nan za a bamu dan a gano alaman cikakken ikon shi. Allati yatanafa ma'aha aqlan aqla wujudin fi suri, ay fi ko fi suri, wanda mutum a ina ne ay fi a allati yatanafa ma'aha aqlan wujuda man yastahiqqa al-ibadata ma'ahu subhanahu wa ta'ala, wanda idan mutum ya kalli wannan ikon nashi kadai ya isa ya kore masa a hankalce a ce wai akwai wani abun bauta da za a iya hadawa da Allah, a samu wani abun bauta da za a hada da shi. Wannan nafiqu fi suri, wanda zai busa cikin kahon nan fa, ai albuq, in an ce asur da albuq duk ɗaya ne kaho kenan, shine israfil qat'an, wannan ba mai shakka shine aka ba wannan aiki. Iz huwa almuwakkal bin nafsi, domin shi aka wakilta za a bashi ya busa kahon nan, wato ai fi suri. Fa idza nafakha hadhihi an-nafkhata, ay sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah, idan yayi busa cikin wannan kaho a lokacin ne duk wata halitta da take cikin sama da ƙasa za ta sume, sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya togace. Wa hadha istisna'un dalun ala anna ba'dan min al-makhluqati lam yas'aq fi hadhihi an-nafkha, wannan togewan take nuna wasu daga cikin halittu akwai waɗanda ba za su mutu ba a wannan busan, kina an cire su su banda su, kamar yadda malam ya magana can cikin at-tarkira. Thumma nufikha fihi, sannan sai a ƙara busa cikin wannan ƙahon nan, fi suri nafkhatan ukhra, wata busan. Fa idza hum qiyamun yanzurun, sai kaga mutane gaba ɗaya kowa ya tashi tsaye yana kallo. Ai hadhihi an-nafkha tusamma nafkhatul qiyam li rabbil alamin li ajali hisab, wannan busawan ita ana ce mata busa ta biyu, wanda ake busawa saboda za a tsayu gaban Allah ne a wannan lokacin saboda hisabi kawai. shi yasa za a yi busa. To akwai nahar nan da zamu karanta baya. Asur na farko shine albuq, shine qaho. Ayunada fi ay bihil ba'i, ana kiran wanda ke nesa almutafarrid, misal aljais, kuma wanda ya rabu a sa a ciki a busa a kira shi. Wal muradu huna nida'ul khalqi li huduril hashri ahya ay ahya'an lil hisabi wal jazaa. Abinda ake nufi nan da wannan busa kahon shine duk halittu inda suke ko ina suke a duniya, idan aka yi busa a cikin kahon nan to za su ji, saboda ana so yanzu kowa ya zo ya tattaru a filin tashin alkiyama nan da za a yi, saboda a yi ma kowa hisabi. Duk inda mutum ya mutu a ko ina yake, ko a ruwa ne, ko a tudu, ko a ina ne, in aka yi busan nan zai ji. To daga nan kawai inda ya ji busan nan zai rufa. Ana so kowa ya zo ya taru a wurin li huduril hashri, kun gani, saboda a yi taro na gaba daya lil hisab wal jazaa, saboda a zo a bincika ayyuka kuma a yi sakamako, kowa sai ya ji. Abu na biyu shine nahar bi tatabbu'i lil ayati al qur'aniyya al mutadammina ay li ahwali ad dar al akhirah, yace saboda lura da karance-karance da muka yi na ayoyin al qur'ani, abinan a karanta zamu gano annan nafaq, au game da abin da ya shafi gidan lahira, zamu gano annan nafakhati lisuri arba'a nafakhati, busar da za a yi a kaho wadda aka fadi a Qur'ani kala hudu ce, guda hudu za a yi, ita ce daga nan har a gama gaba ɗaya busa kala ɗaya har guda hudu. Ga sunan wa hiya nafkhatul fana, shine busan karewa tukuna gaba ɗaya za a yi busa kowa ya kare. Wa nafkhatul ba'thi, sannan za a yi busan da kowa za a maida mai rai kuma yana cikin kabari. Wa nafkhatu saqi, da kuma busan da za a yi kowa ya suma kuma bayan an fito. Wa nafkhatul qiyami li rabbil alamin, da kuma busan da za a yi ita kuma ana sanar da mutane su zo su tsaya yanzu gaban Allah. Nawa kenan. Wa fi hadhihi al-ayat al-karima ay dhukira wannan dhukira nafkhatu saqi wa nafkhatul qiyami li rabbil alamin, a cikin waɗannan ayoyin guda biyu aka fadi, da ta mutuwan gaba daya da ta tashi kuma gaba daya wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ta aka ce summiyat hadhihi nafkhatu saqi, an ce mata ta mutuwa, li anna al-khalaiqa yas'aquna, domin duka halittu a wannan lokacin za su sume ne, wala yamutuna, ba mutuwa za su yi ba, amma sai an suma saboda tsoro, tunda za a je gaban Allah ne yanzu. Wannan ba ta ce ta mutuwa ba, wannan ta za a je gaban Allah tsaya, aka yi busa ta sanar da fa yanzu sai tsayuwa gaban Allah, kowa in ya ji busa sai ya suma saboda tsoro, saboda yanzu yau za a je gaban shi a tsaya kowa tsirara ai hisabi. بدليل حديث البخاري سبب حديث البخاري ده يتي فاكون اول من يفيق دين اكاي wannan busan annabi yace shine farkon wanda zai farfado kage ba ta mutuwa bace ta suman da akai fa idha musa ay batishum ay bijanibil arsh sai in ga mu annabi musa ya shimfida hannun shi yana rike da wani gefen al'arshi yana rike da shi fala adari akana mimman sa'iqa fa afaqa ban sani ba ko shi ma da akai busan ya suma ne ya riga ni farfadowa qabli ko ko dai haka ne am kana mimman istathna Allah ta'ala ko ko yana daga cikin wanda Allah ya ce illa man sha Allah din shi ma bai suma ban sani ba annabi ya ce ni ma ban sani ba haka dai zan gani wannan yana ƙara nuna kuma daraja annabi Musa ita ma babba ce ya fito ko amma ku dubai da suke jin tsoron Allah wannan lafzu na Muslim ne qala al-imam al-qurtubi kunje imam al-qurtubi maganan da muka yanzu in mutun ya ji maganan tana da wahala ya koma can ya samu littafin ko kuma in an dawo sallan Allah kai muka dawo ranan juma'a ka zo ka ji inda ake karanto su wal ifaqatu inma takunu ay an ghashiyati ay wa zawali aqlin ace ana cewa mutun ya farfado ne in lokacin ya su maka ma ya zama abun nan din shi an dauke mai hankalin shi bayanan la am mautin ba mutuwa bane ake nufi lokacin ay biraddatil hayati ana dawo da ce za a dawo da rayuwa ne wallahi ala Allah dai shi sai inda abin zai faru amma dai ga abin da za a yi wa qauluhu ta'ala wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha haka nan ranan za a zo za a ga kasa ta yi haske da hasken ubangiji tabaaraka wa ta'ala sai a zo ma mutane wannan wa wudi alkitab sai a aje littafi wannan littafi alkitabu ne ismu jinsin ne wal muradu sahaifu a'malil ibad ana nufin takaddun ayyukan bayi alhawi lil hasanati wasayiat wanda ya tattaro kyawawan ayyuka ya tattaro munana komai zai bayyana gaban Allah ranan nan an ce kowane mutum yana da littafi nashi kowane iya ganinsa guda 100 ba daya guda 99 haka ibnul qayyim ya magana cewa kowane littafi maddu basarihi iya ganin mutum kuma littafin nan ya cika da aiki in dai aikin alkhairi ne ma dalla in kuma na banza ne shi ma amma kowane mutum yana da littafi guda 100 ba daya kuma kowane littafi iya ganin mutum tsawon shi kuma sannan ya cika da aiki sai dai aiki ne ba mu sani ba ko na kirki ne ko na banza in kana so ka cika shi da na kirki an gaya ma tasbihi wannan da aka yi magana aka ce subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard in mutum yana so littafin sai ya cika an gaya mai yanda zai iya cika da alkhairi in kuma yana so ya cika da mugu ma ya sani saboda haka kowa ya nemi menene yake so in yaje lahira ya tarar littafin sai ya cika da shi ku duba ko azumin nan da aka ce ci akai wane ne wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane ne azumin shi yafi na kowa yace shine wanda yake azumin kuma yana cikin azumin yana yawan ambaton Allah wannan azumin shi yafi na kowa kowa ya auna da me yake so littafin sai ya cika shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah aw ta riwayan ta motsa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim aka ce wadannan sune baqiyatus salihat sune abinda mutun zai wanzar in yaje lahira ya ga girman su sai ya rude saboda mamakin girman su yace in samu dama a rana in fadi kalmomin nan guda hudu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar in fadi wannan sune kalmomin da Allah ya fi so in fade su a rana so daya a wurin Allah to yafi man abin duk abin da rana ta haska na duniyar nan amma mutane na yi tane sun damu a sallah aka ce kalmomin da Allah ya fi so idan mutum yace allahu akbar yace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan sune kalmomi mafi soyuwa da bawa zai bude baki ya fadi Allah ke so ana yi ruwa wannan lokaci wannan lokaci sadda za a tare sallah wani ma ana sallan ma suna wasa wani a kabbartan bai ma san yanda aka yi ba bai ma san yanda aka yi ba wani ana kabbaran yana waje yana waya sai sadda ma aka kabbarta sallan sannan zai zo ya faro sadda zai zo ya samu raka daya da tsiya bai ma yi waccan din ba wani ma yana cikin wurin an kira shi a waya ya sallama sallan ya fita ya ansa waya saboda wanda yake kiran shi da ya san girman Allah kamar yanda ake magana nan zai yi mu auna mu gani aka ce kalman da yafi jin haushi ka gaya masa shine wani ya ce maka ka ji tsoron Allah sai ka ce kai din ka ji tsoron shi idan mutum ya ce maka ka ji tsoron Allah kakka maida masa ka ce amantu billah haka aka ce idan wani ya ce maka ittaqillaha wa ya fulan kakka ce ittaqihi anta kai ka ji tsoron shi mana koko ina ruwanka da ni ko duk ba amsa da mafi kyawun kalman da zaka fadi ma Allah ka fadi kalmomin can mafi munin da zaka fadi ma Allah Allah bai so ya ji ta daga bakinka a ce maka ka ji tsoron shi kai kuma ka ce ma wani kai ka ji tsoron shi kai ba zaka ji ba kenan kai bai kai ka ji tsoron shi ba ta amantu billah to da haka waɗannan su ne mutum ya yawaita kokarin samun waɗannan kalmomi ba ya wahala suke da shi ba sai dai rashin ba su muhimmanci ke sa mutum bai iya ba na mutum ya gane abin nan su bai da za a yi mutum a ce wannan kalman ita ce kalman da Allah ya fi so ka faɗi ya ji bawan shi ya faɗi masa a rana ka jinjina a ce kuma kai sakaki ba ka iya ba wa qauluhu ta'ala wannan shi ne wannan ba na koma baya ko subhanallah wa qawluhu ta'ala wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha sannan wannan shine na fassara ay kitabul a'mal za a zo wa wudi alkitab ay kitabul a'mal lihi lisan waji abin nabiyina za a zo da annabawa li yashhadu ala ummihim dan bude su sheda ga al'ummomin su waji abi shuhada za a zo da shaidu wa hum ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine al'umman manzon Allah yashaduna ala al'umami sabiqa za su sheda ga al'ummomin da suka wuce bi anna rusulaha qad ballagathum da'watal la shine manzannin su sun isar da sako tunda mun karanta qur'ani mun ji ga kistocin su muna ta karantawa wa shahadatu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima ala ma akhbarahum ay ta'ala fi kitabihi, wannan kuma shaida za ta tsayu ne akan abinda Allah ya ba su labari tunda sun karanta fil qur'anil karim anna ar-rusula qad ballagat risalati rabbiha li ummiha, cewa manzanni duka sun isar da sakon ubangiji zuwa ga al'ummomin su. Wa yadullu lidhalika qawluhu ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, haka nan muka sanya kuka zama al'umma zababbi masu adalci, ay khiyaran udulan, ku zababbin al'umma ne masu adalci, saboda haka za ku shaida ta gaskiya. Ay li takunu shuhada 'ala an-nasi, saboda ku shaida ga sauran mutane. Wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, shi kuma annabi yayi muku shaida. Wa qawluhu ta'ala wa qudiya bainahum bil haqq, haka za ai hukunci tsakanin mutane rannan da gaskiya. Ai wa hakama Allahu ta'ala bainal ibad bil 'adl, Allah zai hukunci tsakanin bayinsa da adalci. Aya ta 70 daidai. Wa fi wa waffa kullu nafsin ma 'amilat, ko wace rai za ta samu abinda ta aikata cikakke, min khairin aw sharrin, na alkhairi ne ko sharri. Wa huwa ta'ala a'lamu bima yaf'alu, Allah shine mafi sanin abinda aka aikata. Hatta min al'amilina anfusihim, hasu masu aikin ma Allah ya fi sanin abinda suka aikata. Walidha sayakunu alhisabu adilan la hifa wala fihi, saboda haka hisabi zai zama na adalci, babu zalunci a ciki. Li khuluwihi min alkhata'i walghalati waljahli wannisyan, saboda wannan hisabin da za a yi wanda zai yi shi, hisabi ne babu maganan ya kuskure, babu maganan ya takuda abubuwa, babu maganan jahilci, babu maganan mantuwa. Kunga ko yan adam duk suna da wannan sifan, dan haka dole su sun zo abu su kuskure, to shi mai yin hisabin nan ba wannan sifan tare da shi. Wannisyan ay litanazzuhil bari azza wa jalla an dhalika, saboda Allah ya tsarkaka daga duk waɗannan nakaso, shine Allah kuwa munazzahun ne an kulli wannan an naqasat, saboda haka maganan kuskure, maganan takudewa abu, maganan a samu kadda jahil, duka babu. Waɗannan su ne ayoyi, ayoyin suna da tashin malam ma bai tsaya mana ya buɗa mana shi abinda suka girgiza kadai ya isa. Hidayatul ayat, abinda za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi, na ɗaya mazahir bayanu mazahiru azmatir rabbi ta'ala, amma na bayani a cikin waɗannan ayoyi alamomin da ke nuna girman Allah tabaraka wa ta'ala. Allati yatanafa ma'aha shirku bihi azza wa jalla fi ibadatihi, wanda duk mai hankali in ya kalli waɗannan sifofin na girman Allah, to wannan ya cancanci a ce kuwa ya gano ba zai yiwu ya hada Allah tare da wani ba, ya ce wai ya kira Allah tare da wani, ina ba wani wanda za a kawo kusa da shi a ce a jingina su balle a hada, ga mai hankali. Amma na biyu taqrirul ba'th, tabbatar da fa za a mai da rayuka, za a tashi. Wal jaza, da sakamako, ai bayanu ahwalihi wa ma yajra fi yajri fihi, sannan kuma gashi an mana bayani game da halin da za a kasance a lahira da abin da zai gudana. Abu na uku bayanu adalatillahi, bayani akan adalcin Allah fi qada'ihi baina ibadihi, za a yi hukunci tsakanin bayi fi arasatil qiyama, za a yi hukunci a dandalin kiyama. Yanzu mun kusa kaiwa ƙarshe, in Allah ya kai mu gobe, za a je a kora waɗannan a ce ga wanda an gama hukunci tun da filin muke, yanzu filin ne za mu kwana a nan yanzu a tsaya, in ƙaddara Allahu lanal baqa gobe, daga nan za a ji ina za a raba, za a raba wanda za su tafi aljanna, za su tafi aljanna, wanda za su tafi wuta, za su tafi wuta, daga nan a ce alhamdulillah an gama, shikenan an gama, rayuwa ta kare. Kuma kowa in zai tafi inda zai tafi sai ya ce alhamdulillah shi ma, wanda zai tafi aljanna sai ya daga hannu ya ce alhamdulillah dan ya samu mai adalci, wanda zai tafi wuta amma ya shiga da falala Allah da rahama Allah, wanda zai tafi wuta sai ya ce alhamdulillah dan ya san ba cuce shi ba, inda ya cancanci ya tafi nan ya tafi, an yi duk yadda za a yi da bai je can ba amma bai yadda ba, shi ya tafi can, gobe za mu ji in Allah yadda. Shi yanzu muna dandalin, sai gobe ajimi zai faru a dandalin. Nabi na ƙarshe fadilatu hadhihi al-umma, wato falalan ko darajar wannan al'umma, bi qabuliha shahadatu ala al-umami allati sabaqatha, saboda su ne za a ba su shaida wato akan al'ummomin da suka wuce gabanin mu. Wannan al'umma ta manzon Allah yana nuna tana da daraja, ha ita ce za ta yi shaida ga al'ummomin da suka wuce. To yanzu sai mu kwana a nan wurin, mu kaddara yanzu kaman ga mu can an tafi filin kiyaman nan, ana can a nan ne za a taho, gashi nan za ku ji gobe an ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, Allah ka tsare mu, Allah ka saba mu cikin su, nan za a kwana in kaddara Allahu nal baqan wa asil bi idhnillah. Na'am. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا وحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.